نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أن أوانا من غيسوات الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya dake garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke yin tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na talata 25 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 25 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu dora inda muka tsaya a tafsiri za mu duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuto. Tambayar da muka amsa ta jiya wacce ne tambayar take tambaya kan mijin da ya zo wa matarsa a wuni na Ramadan, shin kafarar ta takaita da shi mijin ko har da matar? Wannan tambaya mun ba da amsa a kanta, amma akwai wanda ya nemi a yi masa bayanin kafarar mana, da yake ba mu yi bayani kan kafarar ba. Amsar da muka bayar kamar yadda ta zo cikin tambayar ita ce in har matar ta ba shi goyon baya da haɗin kai wajen wannan kusantarta da yayi, to dukansu kafara ta hau kansu. Abubuwa guda uku ne a kansu. Na farko azuminsu ya lalace sai sun rama. Na biyu sun aikata kabiratun min kaba'irud dhunub, babban laifi ne. To in mutum ya aikata babban laifi dole ya tuba ga Ubangiji sai su yi ta istighfari da mijin da matar gaba daya, saboda sun saba wa Ubangiji subhanahu wataala. Na uku kuma kafara ta hau kansu. To ita wannan kafarar ce, wani ya so a ƙara bayani kan yaya kafarar take ga wanda ya kusanci iyalinsa a wunin Ramadana, ya aikata babban laifi na saba wa Ubangijinsa. Wannan kafarar hadisin Abu Huraira, Allah madaukakin sarki yadda da shi, wanda Bukhari ya fitar cikin sahihinsa, ya mana bayani kan yadda kafarar kusantar iyali yake a wunin Ramadana. Abu Huraira, Allah yadda da shi, ya ce wata rana sun kasance suna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga wani mutum ya zo ga manzon Allah yake cewa halaktu, ni kan ya Rasulullah yau na halaka, yau kam na halaka, yau na shiga uku, yau na lalace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaka, me ke tare da kai, me ya faru? Ya ce waqa'tu abka wa matata alhali ni ina azu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa hal tajidu raqabatan tu'tiquha, shin zaka samu baiwar da zaka yanta? Kenan yanzu wanda ya kusanci iyalinsa a wunin Ramadana, kaffararsa mataki mataki ce, mataki mataki ne. Mataki na farko shine yanta baiwa, jidu raqabatan tu'tiquha, shin zaka samu baiwar da zaka yanta ta? Yace a'a, in ma ko su zamanto 59 ko kuma 58, idan watannin sun zama kwana 29, idan kuma daya ya zama 30, daya ya zama 29, kana 59. Idan da ake so watanni biyu ba na miladiya ba na hijiriya, da su ake lissafi in an zo batun kaffara. Manzon Allah sallallahu da ba zai iya ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ga mataki na uku, yace masa fa hal tajidu it'ama 60 miskinan, in zaka iya samun abun da kako ka ciyar da mutum 60 zuwa 20, to can kuma fa kaffarar yan ta baiwa ko bawa karami daga ciki miliyan 20 da ba, wannan na takaita ne, inda ana cin ta bata samu ba. To tausayi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ja bakinsa ya shuru. Hakan bai dade da faruwa ba, sai ga daro cike da dibino an kawo manzon Allah sadaka. Dan Allah ko mun san ba cin sadaka, yasa in ya karbi sadaka sai ba sahabbansa, shi yana cin kyauta ne amma ba cin sadaka. Ana kawo masa, sai annabi yayi murna yace ina wannan mai tambayan, sai aka je aka nemo shi, sai zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi yace khudha fatasaddaq bihi, karbi wannan dabino ka je kai sadaka da shi wa miskinai 60 a matsayin kaffarar wannan kusantar iyalin da yayi a wunin Ramadana. Wannan mutumi da ya karbi dabinan sai ce ya Rasulullah, cikin Madina akwai gidan da yake gidana talauci? Annabi yayi dariya, yayi dariya sai da hakwaransa suka bayyana, yace to je ka ciyar da iyalanka. Shi kan kaga ta ko ina duka an masa gata, ta nan ta can da an masa gata, shine ya dauka ya tafi je ciyar da iyalansa a matsayin kaffararsa ta kusantan iyali dai. To a yanzu za mu ce kaffarar kusantar iyali matakai biyu ne, domin yanzu babu bayi. Wanda ya kusanci iyalinsa a wunin Ramadana, kaffara ta farko da take kansa a yanzu tunda ba bayi, yayi azumin watanni biyu a jere. In har zai iya, to ciyar da miskinai Allah ba zai karba daga gurinsa, sai in ya tabbata cewar ba zai iya azumin watanni biyu a jere ba. Kuma yaya za a yi a gane cewar ba zai iya azumin watanni biyu a jere ba? Wannan al'amari ne da yake da alaka da malaman jinya. Ni da kai ba mu isa mu ba aka nema, dangane da tambayar da muka amsa ta ajiya. Wallahu ta'ala a'lam. Amma dai abin da yake wajibi akan kowane musulmi ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kar ya ketare iyakan Allah. Tilka hududullahi fala taqrabuha, iyakokin Allah kar ku kusance su. Tunda Ubangiji ya sa iyaka, to mutum ya ji tsoronsa, kar ya ketare iyakansa, ya saba masa. Domin ha intar kanka ne ka kusanci iyalinka a wani Ramadana. Sannan kuma girman Allah ya yi ƙaranci, na nuna ƙarancin girman Allah a zuciyarka. Domin idan kana ganin girman Ubangiji ba za ka aikata abin da ya hane ka ba. Ka haƙura da cin abinci na awowi kaza, shan abin sha na awowi kaza, sha'awarka ba za ka iya haƙuri ba. Duk wanda yake ganin girman Ubangiji ba zai ƙetara iyakar Ubangiji ba. Shi yasa sautari da dama ake ba da sha'an ɗaga masa ƙafa. to da in har ba a samu gabanin Ramadana da watanni shida an yi aure ba ya zama saura wata hudu uku a yi hakuri sai bayan sallah saboda faruwar irin waɗannan din ƙetare iyakokin Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya datar da mu. Wannan mai tambayar na cewa assalamu alaikum, malam tambaya ne yaro ne yake da sikila kuma idan yana azumi yana shan wahala sosai kuma yaron ya kai shekara 19 gashi kuma iyayensa masu karamin karfi ne kaga dan shekara 19 ai wajibi ne ya azumi to shi wannan yaro da yake fama da wannan larura ta cuta wacce take da alaka da sikila in yayi azumi yana wahala shi ma dai ba za mu ba da fatawa kai tsaye ba sai an waiwaici ma'abota fannin su waye ma'abota fannin ma'aikatan jinya yanzu shedar da ma'aikatan jinya suka bayar anan to da shi ne za mu gina wajen ba da fatawa dangane da wannan matashi da ke fama da wannan larura ma'aikatan jinya za su duba yanayinsa kuma malamai suka ce a wannan bangaren har ayi wasa dan addini ba a gina shi kan watakin ko kuma tayu ko la'alla ba a so a gina addini kan wani addini ana gina shi ne kan yaqini keke da keke Allah baya so a bauta masa da kokonto ko da watakil ko da la'alla yafi so a bauta masa da yaqini da tabbas shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ayi azumin ranan da ake kokonto ko shakkun kamu abin nan ko kokonto ko shakkun tabbatuwar kamawar wata annabi ya hana azumci wannan wuni din saboda Ubangiji baya so a masa ibada akan shakku yana so in za masa ibada a masa ibada kan yaqini sannan manzo Allah shi yasa yace idan ka ji cikin ka yana kululululululu kayo alwalaka kana sallah sai ka ji cikin ka yace qurr to karka daga hankalinka kuma karka yanke sallah ka ci gaba da sallaka har sai ka ji wari wari na tusa kenan nan sai ka samu yaqini alwalaka ta warware ko kuma ka ji karar fitan wani abu daga duburanka sai ka samu yaqini amma baka ji karar fitan wani abu daga dubura ba baka ji wari ba ci gaba da sallarka ma'ana shakku kar ya saka yanke sallarka ka ce ai dama cikin nawa ba daidai yake ba a rikice yake hakan kar ya saka yanke sallarka bisa shakku da kokonto har sai ka samu tabbas sai ka samu yaqini domin ibada da ake wa Ubangiji ana yi ne akan tabbas da yaqini to saboda haka ɗan uwa larura irin wannan idan aka same ta to ana so a gina ta kan yaqini ya za a yi a samu yaqini a samu ma'aikatan jinya malamai suka ce ma'aikatan jinyan ma a samu ƙwararru wanda suka ƙware su ba da shaida kan yaran nan cewar ba zai iya azumin nan ba idan suka ba da shaidar cewar ba zai iya azumin nan ba to anan ne kuma za a bashi fatawa cewar tunda yanzu ba za ka iya azumi ba abin da za ka yi shi ne ka ciyar kowane wuni ka ciyar shi ne ma'anan faɗin Ubangiji wa alal ladina yutiqunahu
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
الله مدوكاكين سركي يتي وعلى الذين يطيقونه كما akan wadanda azumin yake wahalda su suke yin azumin da kyar da makyarkata kamar za su kai kamar ba za su kai ba fidiyatun ta'amu miskin su ba da fansa na abincin miskini a madadin azumi sai su sha azumin su amma su ba da madadin sa shine su ciyar da miskini me yasa saboda ba za su iya azumin ba to taya aka gane cewa ba za su iya azumin ba ma'aikatan jinya ƙwararru gwargwadon bincike da suka yi sun tabbatar cewar ko Ramadana ya fita wannan larurar da yaron nan yake fama da ita ba zai taba iya azumi ba to anan sai a bashi fatawar cewar ya ajiya azumin kullun kuma ya aka kai azumi ya ciyar da miskini a madadin azumi to a haka zai ci gaba da rayuwarsa sai zamanto shi yanzu ba komai a kansa ciyar da miskinin shine madadin wannan azumi amma sai an samu sheda daga ma'aikatan jinya ƙwararru gogaggu idan sun tabbatar da haka to wannan hukuncin wannan yaro ke amma misali idan suka ce za a iya dacewa nan da baɗi yaron ya samu kuzari da nishadi da ikon yin azumi ko kuma nan da shekara biyu gwargwadon magunguna da zamu masa da magunguna da zamu dora shi akai da shawarwari da zamu bashi in ya kiyaye akwai fatan nan da shekara biyu ko uku zai iya azumin tonan ciyarwa ba nasa bane sai ya jira har zuwa wancan lokacin da zai iya sai ya rama na shekarun da suka gabata ya sha azumin bara da bara waccan kuma likitoci sun ce dama nan da shekara biyu akwai yiwuwar ya iya azumin gwargwadon shawarwari da za su bashi in ya kiyaye da magunguna da za su dora shi akai in ya amfana da su ana sa ran nan da baɗi ko baɗi ta sama zai iya yin azumi na wata guda a jere ba tare da ya wahala ba to anan ma ba ciyarwa a kansa shine faman kana minkum mariidan
أو على سفر فعدة من أيام أخر
الله مدوكاكين سركي يتي وانده كسان تي مرس لافيا دقا تيكينكو شيني فمن كان منكم مريضا دك وانده كسان تي دقا تيكينكو مرس لافيا رش اللافيا دا زي هنا شي ين أزم كوكو مقودا ياي أزمين يكي دكار kamar ba zai kai ba ko kuma yana halin tafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya to wannan hukuncin sa fa'iddatun min ayamin ukhar ya ajiya azumin har zuwa wasu kwanaki daban wadanne ne kwanaki daban lokacin da ya samu lafiya to shi wannan matashi tunda akwai tsammani daga gurin ko fata daga gurin masana jinya cewar akwai kwanaki daban da za su zo ya samu lafiya to saboda haka shi waɗannan kwanaki daban din su ne kwanakin da zai yi azuminsa yanzu kuma sai ya ci gaba da cin abincinsa saboda ana lissafa shi cikin marasa lafiya har zuwa waɗancan kwanaki daban din da likitoci suke hasashen za a iya samun damar ya iya yin azumi saboda haka mu bambanta tsakanin abubuwan guda biyu wanda ake ga zai iya samun lafiya nan da baɗi shekara biyu shekara uku to shine ubangiji ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar wanda kuma kwata-kwata ana ga a rayuwarsa ba zai taɓa samun lafiya ba kuma in dai ya yi azumin nan akwai damuwa kuma haka suka ba da shaida ma'aikatan jinya to anan sai shiga ƙarƙashin wa'alal ladina yutiqunahu waɗanda kuma azumin ke wahal da su kuma ba za su taɓa iyawa ba har iya rayuwarsu gwargwadon shaidan masana a ɓangaren lafiya to wannan sai ta ciyarwa abunsa ina fata mun gane bambanci tsakanin ɓangarorin guda biyu sau tari da dama muna sakaci a wannan gabar kawai da mun ga duru-duru shi ke a ci ya ciyar kawai sai ka ga an samu wani babban mufti a gidansu sai ba shi fatawa ya ce kawai ya yi ta ciyarwansa shi ke ya yi ta ciyarwa ana wasa da ibadan ubangiji subhanahu wata'ala haƙoƙin ubangiji ba a sauke su yadda ya kamata saboda haka kar mu yi wasa da haƙoƙin ubangiji subhanahu wata'ala muna tantancewa kuma muna taka tsantsan wallahu ta'ala a'lam wannan na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam da alaran mansa sun sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin malam dan Allah fadakarwa nake so kamana baki dayan mu mazan mu da matan mu akan abu uku na farko business online misali WhatsApp dan tallan kaya a WhatsApp suna tallan kayan da ba su da shi a hannunsu kuma suna cin riba da sunan wayewar kasuwanci, alhali kuma riba'u suke ci tunda da kudin mai siya suke siyowa bayan sun cire ribar su ciki. To wannan abu na farko kenan. Wannan babin yana da fadi kwarai da gaske. An bayani da za a yi minti 5, minti 10 ba zai gamsar yadda ya kamata ba. Akwai bayanai da maganganu masu tarin yawa na malamai akan business da ake online. Maganganu ne masu tarin yawa, akwai wanda ya halatta, akwai wanda ya haramta, akwai wanda kuma kai tsaye riba ne. To amma inda matsalar take, ƴan uwa, mu a yau idan dai kana da sha'awar kasuwanci, kawai mutum gaba gadi sai ya shiga abunsa, ba tare da ya bibiya ya ga wanne ne halal, wanne ne haram ba, wanne ne idan ya shiga zai ta kwasar haramun da shubuhohi, wanne ne in ya shiga zai tsaftace kasuwancinsa. Wannan baya gaban mu, kuma ba mu haka. Kashi 99 cikin 100 na 'yan kasuwanmu za ka tarar ba su je sun karanta babin kasuwanci ba, kuma suke kasuwanci. Wannan matsalar da muke fama da ita ke, ba ma iya business online din nan ba, hatta kasuwanci da ake yi a kasuwanninmu, a saro abu a zo a siyar, galibin 'yan kasuwanmu ba su san babin kasuwanci ba. Wannan ita ce matsalar. Matsalar ba ta takaita da wannan masu kasuwancin online din ba, har 'yan kasuwanmu da suke kasuwanci za ka tarar wasu sukan ci haram ba su sani ba, riba takan shiga cikin cinikayyarsu ba su sani. Saboda me? Saboda ba su san babin kasuwanci ba. Wannan kalubale ne ga 'yan kasuwanmu da kuma wanda yake da burin yin kasuwanci ko yake da sha'awar kasuwanci ya yi ƙoƙarin fahimtar babin kasuwanci a littattafai na fiqhu da hadisai, gabanin ya shiga kasuwanci gudun kar ya ci haramu, don ya tsaftace abin da ke shigo masa ya zama yana cin halaliyarsa. Saboda haka wannan bai takaita da masu kasuwancin yanar gizo ba, har masu yi na kai tsaye na gaba, na kai tsaye na fili, su ma wannan matsalar ta shafe su, kuma abin ya zama ruwan dare game duniya. Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, a zamanin khalifancinsa, baya yadda wanda bai san kasuwanci ba ya zo ya baje hajarsa a kasuwar Madina. Idan ya zo ya ga wanda bai san kasuwanci ba sai ya kore shi, ya ce ba mu yadda ba duk wanda bai san kasuwanci ba ya zo ya yi saye da siyarwa a kasuwarmu, saboda gudun haramu, cin afkawa cikin haramu. To saboda haka shawarin da nake bawa ɗan kasuwa gaba ɗaya a dunkule shine, ƴan uwa, ai kokarin fahimtar wannan babi ɗin. Gaskiya yana da kyau a karanta shi, don ka tsaftace abincinka, ka tsaftace abun masarufinka, abubuwan da kake bukatunka na yau da kullum ka tsaftace shi daga haramu. Wannan duka ƴan kasuwa suna bukatar wannan nasiha da shawari, ba iya masu kasuwancin yanar gizo kawai ba. Sai abu na biyu ya ce, ƴan kallon ƙwallo bal, kallon ƙwallon nan ya shiga ran mutane ya wuce misali, wani ma a can yake buɗe bakinsa in an sha ruwa, idan kallon ƙwallon ya daɗe, idan kallon ƙwallon ya yi daidai da shan ruwa, in kallon ƙwallon ya yi daidai da shan ruwa a can gurin kallon ƙwallon yake shan ruwansa, kuma kallon ƙwallon ya jawo manya da yara suna shiga bit caca kenan. To wannan al'amari na kallon ƙwallo, kamar yadda shi mai wannan rubutu ya yi bayani, kaidi ne da sharri na Yahudawa, yana daga cikin hanyoyin da suke ƙoƙarin yaƙar musulunci da musulmai. Duk wanda yake kallon ƙwallo ya tambayi kansa, wace riba yake samu? Akwai riba a duniya a kallon ƙwallo? to kafin mu je lahira lahira kamar dama ai ba wanda zai ce akwai ribar ribar kallon kwallo da mutun zai samu riba ta lahira babu to akwai riba ta duniya kaga harka ce kawai ta shedan da kuma makirci ta yahudawa da suka yi kokarin janye hankalin matasan mu daga abin da zai amfane su a duniyar su da lahirar su zai su ta bata lokaci a banza abin da ba zai amfane su ba sai ma dai ya cutar da su wasu daga cikin ayyuka na sabo zaka ga ko da akwai cutarwa sai kaga akwai dan amfani ka amma kallon kwallo fa me amfanin sa yanzu misali idan mun dauki shan giya in mun dauki caca me Allah subhanahu wataala yace
yasalunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
الله madaukakin sarki yace suna maka tambaya game da giya anil khamri wal maisir suna maka tambaya game da giya da caca menene hukuncin su menene amfanin su a duniya da lahira Allah ya ce ka ce musu fihi ma ithmun kabirun cikin shan giya da caca akwai laifi wanda yake mai girma sabo ne na ubangiji fihi ma ithmun kabirun amma kuma wa manafi'u linnas akwai dan amfani kankani wa mutane kaga aikin sabo ne amma Allah ya bayyana cewa akwai amfani kankani yanzu mai caca idan ya ci ai zai amfana da kudi shi kuma yanzu wanda yake shan giya amfanin da yake gani shine in yana cikin damuwa ya sha giya sai ya ji shi a wata duniyar da ba kaga damuwar zai ga ta tafi kenan ko kaga ana yana ga ya samu me ya samu amfani zai ga ya zama sarki zai na ganin shi madaukaki in ya sha giya yana cikin damuwa sai ya ji damuwar ta kaga anan ya dan samu amfani ko amma amfani ne kankani wanda bai taka kara karya ba to abun tambaya anan kallon kwallo akwai dan amfani kankani babu shi kama ka ga ya kasa waɗannan waɗannan su an ce akwai amfani kankani amma shi kwata-kwata amfanin ne babu sai ma cutarwa zai bata maka lokacinka a banza abubuwan da ya kamata a ce ka je ka yi a lokacin duk ka je ka lalata shi a gurin kallon kwallo na farko kenan na biyu zai shagaltar da kai daga sallah cikin jam'i daga sallah akan lokacinta na uku kuma zai ke kasar maka da zuciyarka kaga shi duka cutarwa ne ma babu amfani kwata-kwata to me zai sa matasa su bata lokacinsu suna bata lokacinsu kallon abin da ba zai amfane su ba sai dai ya cutar da su a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira kuma mu sani ƴan uwa lokacin nan sai Allah ya tambaye mu a kansa Allah ya ba mu lokaci ya muka amfana da ni'imar lokaci da ya ba mu za mu amsa wa Ubangiji cewar mun lalata shi a kallon kwallo wallahi sai Allah ya tambaye mu ai lokaci da Ubangiji ya baka da lafiya da ya baka ni'imomi ne masu girma wanda sai Ubangiji ya tambaye ka akai
thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im
sannan tabbas ko tantama babu hakika za a tambaye ku akan ni'imomi da Ubangiji ya muku ni'ima da Ubangiji ya maka ta idanu yaya ka amfana da wannan ni'imar ka kare ta a kallon kwallo haka zaka ga ubangiji ni'imar da ka mun ta idanu na karar da ita a kallon kwallo ka gode masa wannan ni'imar da ya maka ta lafiya ka karar da ita a zaunawa kallon kwallo ni'imar da ya maka na lokaci ka karar da shi a zama kallon kwallo duk wannan amsoshin zaka ba ubangiji subhanahu wataala mai hattara ɗan uwa kullun kwanakin mu karewa suke muna ƙara kusantar kabari wane shiri muka yi wa kwanciyar kabari wane shiri muka yi wa ranar gobe kiyama da za mu tsaya gaban Ubangiji subhanahu wataala ya mana tambayoyi bisa ga ni'imomi da ya mana yaya muka amfana da waɗannan ni'imomi abu na uku ya ce ɗan kallon series tim manya da yara okay masu kallon fina-finai series sawa'un na Hausa ko kuma na India ko wasunsu wanda suke suke daukan shi tiryan ai ta tafiya a shekara ana yi a shekara biyu ana yi masu bibiya to wannan ma dai duka yana da alaka ɗan uwa da lokaci da Ubangiji subhanahu wataala ya baka ni'imarsa yanzu tambayar da zaka yi wa kanka a sati series nawa kake gani kana ganin series guda uku kowane series akalla zai ci awa daya kenan a sati kana bata awanni uku ka zauna kana kallon tatsuniya dan tatsuniya ne duk da zaka ji suna cewa ai wai suna koyar da menene al'adu siyasa wane ne to ba matsala na'am to kai da zaka bata awanni uku a mako guda wajen kallon ire-iren waɗannan abubuwan da tatsuniyoyi ne to ka tambayi kanka ka ware wa kanka a mako guda awa guda da zaka je ka fahimci addininka galibi da yawa daga cikin musulmi idan ka ga mutum ya haɗa alaka da addini lokacin sallah ne ya yi alola je sallah amma ya ware awa ɗaya ya je gaban malami fahimta addininsa ko akwai majalisi da ake a unguwarsu ko a unguwa kaza a sati so ɗaya awa ɗaya ɓata lokaci amma zai iya ɓata awa uku wani ma zai ɓata awa shida wani ma awa goma sha biyu a sati yana bibiyan series amma ba shi da awa ɗaya a sati kai ba sati ba ma a wata da zai je fahimci addininsa alhali Ubangiji ya tabbatar mana cewar dalili da hikima da suka sanya ya halicce mu shine dan mu masa ibada to saboda haka ƴan uwa mu yi wa kawunan mu hisabi gabanin mu tsaya gaban Ubangiji a mana hisabi haka sayyidina Umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi hisabi wa kawunan ku gabanin ku tsaya gaban Ubangiji a muku hisabi ina ga ƴan uwa zamu hakura da tambayoyi haka saboda yanayi na lokaci sauran tambayoyi za mu ƙara jinkirta su sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisinmu na gobe saboda yadda lokacinmu ya tura wanda ba su ji tambayoyinsu ba sai su mana haƙuri insha Allahu zuwa gobe wallahu ta'ala a'lam har yanzu dai ƴan uwa ba mu gushe ba muna bayani kan aya ta 41 daga sura ta biyu wato suratul baqara wacce mun yi bayani dangane da galibin aya din gabata ta ƙarshe ce ba mu karkare bayani akan wannan gaba din ba Ubangiji subhanahu wataala cikin wannan ayar kamar yadda muka yi bayani a jiya da shekaran jiya yana umurtar al'umman banu Isra'ila da su yi imani da Al-Qur'ani wanda aka saukar kuma yake gaskata abin da ke hannunsu na littafin At-Taura sa'annan kar su kasance tawaga ta farko jama'a ta farko da za ta fara kafircewa Al-Qur'ani din saboda illa haka din daga cikin ahlul kitabi sannan Ubangiji ya ja kunnensu da kar su fansar su canja ayoyinsa da abun duniya su ba da ayoyinsa domin a ba su abun duniya wanda yake wulakantacce gurin Ubangiji kuma mai karewa wanda bawa zai tafi ya bar shi nan gidan duniya di yadda ka tara wannan abun duniyan komin daren dadewa dole zaka tafi ka bar shi abun duniyan nan da muke gani na Ubangiji ne shi zai gaji abunsa to saboda haka kar a musanya ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan abun duniyar mai karewa ko kuma wanda za a tafi a bashi mun yi bayani dangane da maganganun malamai kan hukuncin karantar da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a biya wanda zai karantar din to gabar da muke bayani kanta na ƙarshe faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa iyaya fattaqun wannan umurni ne Ubangiji yake yi wa wannan al'umma ta banu Isra'ila kamar yadda muka yi bayani cewa gare shi shi kadai za su zamanto masu takawa masu jin tsoro Ubangiji a nan gurin ya umurce su da su takaita takawarsu gare shi, saboda hakan shi zai sanya su su zamanto masu imani da abin da ya saukar. Duk mai takawa zaka tar yana imani da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar. Duk mai takawa zaka tar yana aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar. Duk mai takawa ba zai butulce wa Ubangiji ba, ba zai kafurce wa Ubangiji ba. Duk mai takawa ba zai musanya ayoyin Ubangiji da abin duniya ba. Shi yasa a ƙarshe Allah madaukakin sarki yake jan kunnan su su zaman so masu takawa gare shi. Bayan ya lissafo musu abubuwan da yake so su yi na imani da abin da ya saukar, wanda ke gaskata abin da ke gurinsu na littafin At-Taura, sannan ya hane su kar su zamanto tawaga ta farko da za ta fara kafurce ma wannan littafi nasa, sannan kuma kar su canja ayoyinsa da abin duniya. Sai a ƙarshe ya bayyana musu abin da zai taimaka musu wajen aiwatar da umarninsa da ƙauracewa haninsa, shine takawa. Shi yasa galibi idan ka duba ayoyin Qur'ani zaka ga ƙarshen na da alaka mai ƙarfi da farkon ayoyin da kuma ƙarshen su da tsakiyar su. To Allah madaukakin sarki da yace su yi takawa gare shi, takawar nan ita za ta taimaka musu wajen imani da abin da ya saukar. Ita za ta taimaka musu wajen ƙauracewa kafircewa abin da ya saukar. Ita za ta taimaka musu wajen ƙauracewa canja ayoyinsa da abin duniya. Ita kalmar takawa malamai sun yi kokarin fito mana da mecece ma'anarta. In an ce takawa me ake nufi da takawa? Bahaushe dai galibin ya zo takawa yana cewa tsoron Allah. To amma ya kamata mu fahimci kalmar takawa, in an ce takawa me ake nufi da takawa? Talq bin Habib, ɗaya daga cikin magabata, yayi kokarin fito mana da ma'anar takawa. Yace an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyati llahi ala nurin minallahi takhafu iqaballahi. Yace wannan ita ce ma'anar takawa. An ta'mala bi ta'ati llah, kai ta aiki wajen da'a wa Ubangiji tukuru. Ala nurin minallah, dangane da dalilai da suka zo daga gurin Ubangiji na Alqur'ani da Sunna. Allah ya ce kai kaza, ya umurce ka kai kaza, an kwadaitar da kai kai kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai kaza, an umurce ka kai kaza, an kwadaitar da kai kai kaza. To ka dage da waɗannan abubuwa da aka umurce ka aka kwadaitar da kai kai, wannan sunansa takawa. Inji Talq bin Habib, abubuwan da Ubangiji ya umurce ka subhanahu wa ta'ala da manzansa kuma suka kwadaitar da kai, to ka dage ka takarkare wajen aikata su, wannan takawa ce. Sannan an tatruka ma'siyatillah, ka ƙauracewa aiki na saƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah, bisa ga haske da ya zo maka daga gurin Ubangiji. Ubangiji ya haramta maka kaza, manzan Allah ya haramta maka kaza, to ka ƙaurace musu gwargwadon haramcin da Ubangiji ya maka da kuma manzansa, wannan takawa ce. Kenan takawa, mutum ya duƙufa wajen da'a wa Allah, ya ƙaurace wa saɓon Allah, wannan ita ake kira takawa. Wani daga cikin magabata ya ce Allah ya same ka a gun da ya umurce ka, ya rasa ka a gun da ya hana ka, wannan ita ce takawa. Kenan takawa, kiyaye dokokin Ubangiji, aikata umurnin Ubangiji, ƙaurace wa saɓon Ubangiji, wannan ita ce takawa. Shi yasa Sayyidina Umar da ya tambayi Ubayy ɗan Ka'ab, Allah ya da su gaba da cewa mecece takawa, sai Ubayy ɗan Ka'ab ya ce hal salakta tariqan dha shaukatin, shin ka taɓa bin hanyar da take da kaya? Sayyidina Umar ya ce na taɓa bi. Ya ce to da ka bi ya kai? Ya ce shammartu wajtahattu wattaqaitu, ya ce da na zo bin hanyar na yi ta taka tsantsan, na dage na jajirce, ina tsintar ina zan jefa kafata don kar in jefa kafata kan kaya ta soke ni. Yace to wannan ita ce takawa, ka zamanto mai taka tsantsan ga duk abin da zai jefa ka fushin Ubangiji, kana kula kana mai da hankali. In na aikata kaza zai jefa ni cikin fushin Ubangiji, sai ka kauce masa. In na aikata kaza zan saba wa Ubangiji, sai ka kauce masa. Wannan shine takawa. Inji Ubayy ɗan Ka'ab ya bayyana wa Sayyidina Umar ma'anar takawa da misali. to anan ubangiji na umurtar wannan al'umma ta banu Isra'ila su zamanto masu takawa wannan zamu dauki izina karkashin wannan gabar umurnin bai takaita da su ba mu ma ya shafe mu shi yasa ubangiji yake ba mu labari yanzu in ubangiji ya baka labari ba wai ka ji ka girgida kai ka ce a su banu Isra'ila ba a kyauta ba ba dan haka ubangiji ya baka labari ba ya baka ne kai ma ka amfana cewar banu Isra'ila da sun zama masu takawa imanin nan da ubangiji ya so su yi da ayoyinsa da ya saukar da sun yi imani to kai ma sai ka dauki izina tunda kai ma ubangiji yana so kai imani da littafin da ya saukar to saboda haka me zai taimaka maka wajen imani da littafin da ya saukar shine takawa to sai ka zamanto mai kokarin takawa kuma mun fahimci me ake nufi da takawa kauracewa sakon ubangiji da kiyaye dokokin ubangiji wannan ita ce takawa kenan yanzu duk wanda ya zama haka wannan zai sanya shi ya zamanto mumini zai sanya shi ya zamanto mai imani da alqur'ani zai sanya shi ya zamanto mai kauracewa sabon ubangiji subhanahu wata'ala kenan zaka ƙara zama mutumin kirki zaka ƙara zama nagartacce zaka ƙara samun kusaci ga ubangiji subhanahu wata'ala malamai sun yi kokarin fito mana da fa'idojin takawa masu tarin yawa amma dai zamu ambaci kadan daga ciki dan mu je ga aya ta gaba daga cikin fa'idojin takawa da malamai suka ambata duk wani mai takawa dan aljanna aljannar nan da ubangiji ya tanadar da ita ya tanadar da ita ne ga masu takawa ko ba haka ba alaramma
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الله مدوكاكين سركي يتي وَسَارِعُوا كُيْرِجَيْرِجَي كُوبَايِنْ أَلَّا كُيْرِجَيْرِجَي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ زُوَاغَ gafarar ubangijinku kowa yana fata ya dace da gafara daga gurin ubangiji subhanahu wataala to ku yi rige-rige karka yadda dan uwanka ya mafintin kau ya wuce ka ya kere ka yi kokari ka fishi ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard sannan ku yi rige-rige wajen neman aljanna wanda fadin wannan aljannar kamar ka ce fadin sammai da kasai yadda kaga fadin kasan nan da fadin saman nan to haka aljannar take ita wannan aljannar uiddatu lil muttaqin Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita ga masu takawa to wanda yake fatan ya zama cikin yan aljanna ya zama mai takawa mecece takawa kauracewa sabon ubangiji lazumtar umurnin ubangiji ita ce takawa ita kuma aljanna Allah madaukakin sarki yayi tanadinta ga masu takawa wannan fa'idar ta farko ce duk mai takawa dan ta ne dan aljanna fa'idar ta biyu duk wani abu da ya charke maka Allah zai sanya maka mafita duk inda abu ya turnike maka Allah zai sanya maka mafita kenan kai a rayuwarka ba za ka yi rayuwa wacce take mummunar rayuwa ba ba za ka yi rayuwa wacce take matsananciyar rayuwa ba ba za ka yi rayuwa cikin kunci da matsi ba saboda me kai ka zama mai takawa duk wanda ya zama mai takawa sun yi bankwana da rayuwar kunci da matsi zai yi rayuwa wacce take daddada zai yi rayuwa wacce take cikin walwala haka ubangiji ya ba mu labari
wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Allah madaukakin sarki ya ce wa man yattaqillaha duk wanda yayi takawar takawa ga ubangiji yaj'al lahu makhrajan ubangiji subhanahu wataala zai sanya masa mafita abubuwa sun turnike masa anan tunda mai takawa ne sai ubangiji ya buda ya sanya masa mafita abubuwa sun charke a can sai ubangiji ya sanya masa mafita sai kaga duk inda yaje aka samu tseko aka samu akasi sai ubangiji ya kawo masa taimako sai ya sanya masa mafita wannan alƙawari ne na ubangiji
wa yarzuquhu min haythu la yahtasib
to sai ya azurta shi ta inda baya zato baya tsammani wannan natija ce ta takawa idan bawa ya zama mai takawa. To wannan fa'idar ta biyu kenan. Fa'idar ta uku, masu takawa Allah na gafarta musu zunubansu. Akwai aya,
wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra.
Wanda ya ji tsoron Allah yayi takawa, yukaffir 'anhu sayyi'ati, Allah zai kankare masa zunubansa. Kenan takawa tana sa Allah kankare wa bawa zunubansa. Haka wannan fa'ida ce cikin fa'idojin takawa, mu karkare da fa'ida ta ƙarshe. Idan mutum ya zamanto mai takawa, kullum Allah yana ƙara sanya shi, yana ƙara zama mutumin kirki. Kasantuwarka mai takawa na ƙara sawa, kana ƙara kusanta ga Ubangiji, kana ƙara zama salihi, kana ƙara zama na ƙwarai. Duk sanda ka zama mai ƙoƙarin kyautata takawarka, mu'amalarka da Ubangijinka, Allah zai ci gaba da gyara maka ayyukanka. Ya alladhina amanu taqullaha wa qulu
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
To wannan kaɗan daga cikin fa'idojin takawa kenan. ‘Yan uwa, za mu je ga aya ta gaba wacce take biye ma wannan ayar. Bismillah, a karanta mana al-Rahma.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون.
To wannan hani ne daga gurin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Idan mun kula da ayar da ta gabaci wannan ayar, Allah madaukakin sarki ya hana al'ummar Banu Isra'ila aikata abubuwa guda biyu. Abu na farko, kasu kafircewa ayoyinsa. Abu na biyu, kar su musanya ayoyinsa da abun duniya. Kaga wannan a karan kawunansu Ubangiji ya hana su. Kar su zamanto daga cikin kafirai, kar su zamanto daga cikin ɓatattu, Ubangiji ya hana su waɗannan abubuwa guda biyu. To a wannan ayar da ta biyo bayan ayar da ta gabace ta, aya ta 41, Ubangiji na hana al'ummar Banu Isra'ila kar su ɓatar da wani. A can an hana su su kar su ɓata. To a nan kuma ana hana su kar su ɓatar da wani. Kenan abubuwan guda biyu ne, kar ku ɓata ku Banu Isra'ila a matakin farko Allah ya hana su. Mataki na biyu kuma cikin wannan ayar, kar su zamanto daga cikin masu ɓatar da bayin Allah, shine wala talbisul haqqa bil batili, kar ku na cuɗanya gaskiya da ƙarya wa mutane, ku fito da ita a matsayin gaskiya, ku ruɗar da mutane, mutane sun ɗauka ashe su kukan ƙarya kuka ba su. To Allah sai ya hana. Kenan kar su zamanto daga cikin masu yaudarar mutane da karanta musu ayoyin da sun cakuɗa su da na ƙarya da na gaskiya, mutane su runguma kuma sai a wayi gari a shebatar da mutane suka yi. To Allah sai ya hana su. A nan Allah ya hana su abubuwa guda biyu dangane da mutane. Na farko ya ce wala talbisul haqqa bil batil, kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya wa mutane. Wannan ha'inci ne, in kun yi haka kun ha'inci bayin Allah. Sannan wataktumul haqqa, kar kuma ku ɓoye gaskiya. Al-ɗabi'a ce ta Banu Isra'ila waɗannan abubuwa guda biyu. Abu na farko, suna cakuɗa ƙarya da gaskiya. Ta yaya suke cakuɗa ƙarya da gaskiya wannan al'umma ta Banu Isra'ila? Yadda suke cakuɗa ƙarya da gaskiya shine, duk wanda suka same shi za su ce masa Muhammadin nan da kuka gani, suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallama, manzo ne na Allah da gaske. Kun ga wannan ai gaskiya ce. To amma kuma manzan Larabawa ne, wannan ƙarya ce. To shine Allah ya hana su. Kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya. Yanzu sun ce manzo ne ƙwarai da gaske, na gaskiya ne. to su ja bakin su mana su yi shurutun da sun faɗi gaskiya, a'a ba za su tsaya iya nan ba, sai su ce amma manzon fa na Laraba ne ba na kowa da kowa ba, anan sun hada ƙarya da gaskiya, sai su kauda hankulan mutane daga imani da annabi. To shine Allah ya hana su, yace wala talbisul haqqo bil batil, kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya dan ku kauda ƙwaƙwalen mutane, dan ku kauda tunanin mutane daga karɓar gaskiya din wacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yazo da ita. Wannan na farko kenan. Wa taktumul haqqo, kuma ku ɓoye gaskiya. Allah nan ma ya hana su ɓoye gaskiya. Wannan ma ɗabi'a ce cikin ɗabi'un al'ummar banu Isra'ila, Yahudawa kenan, suna ɓoye gaskiya. Daga cikin ɓoye gaskiya da suka yi shine sun je littafinsu na At-Taura lokacin da annabi ya bayyana, kuma sai aka wayi gari ya bayyana ba daga cikinsu ba, ya bayyana daga cikin Larabawa, to su kuma ba su so haka ba. To sai suka koma cikin littafinsu na At-Taura, duk inda ambaton annabi ya zo sai su goge, kun ga sun ɓoye gaskiya. Duk inda siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo cikin littafin At-Taura sai su goge. Shine Allah ya ce wa taktumul haqqo, kuma ku ɓoye gaskiya. Wa antum ta'lamun, alhali ku kun san cewar gaskiyar ce, kun san cewa wannan sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallama, wannan siffarsa ce, wannan bayani ne kan aiko shi. Kar ku je ku yi ta gogewa, kuna gogewa ta yadda in wani ya zo karantawa zai ga babu siffar annabi, ba sunansa, babu bayani kan aiko shi. Allah sai ya hana su wannan aiki. Wannan ɗabi'a ce cikin ɗabi'un wannan al'umma ta banu Isra'ila, don su kautar da hankulan mabiyansu daga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Sa'an nan kuma abin da ya shafi haddi, musamman rajum, jefe wanda ya yi zina, nan matun da ya yi karo da sauransu sai suka dinga bin gurin da ya zo a cikin littafinsu na At-Taura, suna goge shi suna rufe shi. To nan ma Allah yake jan hankalinsu, wa taktumul haqqo, ku goge gaskiya, ku ɓoye gaskiya. Wa antum ta'lamun, alhali kun san cewar wannan ɗin da kuka ɓoye gaskiya ce. To a nan gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana wannan al'umma ta banu Isra'ila aikata waɗannan ayyuka guda biyu. To waɗannan ayyuka guda biyu, ‘yan uwa, cakuɗa ƙarya da gaskiya da kuma ɓoye gaskiya, ɗabi'a ce na duk wani wanda yake da son rai, kamar irin su banu Isra'ila. Shi yasa ba a so musulmi a yau ya zamanto ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u guda biyu ko ɗaya daga cikinsu. Kar ka zamanto mai cakuɗa ƙarya da gaskiya, kar ka zamanto mai ɓoye gaskiya. Gaskiya komin ɗacinta ka fito da ita, in ka zamanto mai ɓoye ta, ka siffanta da siffa cikin siffofin al'ummar Yahudawa, wanda Allah kuma ya yi tir da ita, Allah ya hane su daga siffanta da ita. To saboda haka kar ka yadda ka zamanto daga cikin masu ɓoye gaskiya. In gaskiyar nan ta bayyana, ko da ta saba wa abin da kake tafiya a kanta, karɓe ta kuma ka bayyana ta. Yanzu ka ɓoye ta, ka shiga sahu al'ummar Yahudawa. Sa'an nan kuma ka nisanci, ka guji haɗa ƙarya da gaskiya, saboda ta yiwu in ka haɗa ƙarya da gaskiya nan ne son ranka zai bayyana, nan ne za ka kare son ranka. Amma in za a fito da gaskiyar ɓalolo, za ta zamanto akasin abin da kake tafiya a kai ko abin da kake aikatawa. Ta wannan ma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na wannan al'umma ta banu Isra'ila. To ‘yan uwa, akwai misalai da za mu fito da su don yanzu a yi bayani haka, dangane da haɗa ƙarya da gaskiya. Wataƙila abin ba zai fito sosai ba, to amma yadda abin zai fito mana sosai, sai mun ɗauki misalai na wasu daga cikin al'ummun da suka gabata na banza, waɗanda suka yi ta ƙoƙarin haɗa ƙarya da gaskiya, sai abin sai ƙara fito mana, sai mu zo cikin rayuwarmu nan ma sai mu ɗauki misali ɗaya biyu, to abin zai fi fitowa ƙarara. Wannan shi zai sa ka nisanci cakuɗa ƙarya da gaskiya, saboda kar ka siffanta da siffa cikin siffofi da wannan al'umma ta banu Isra'ila ta siffanta da su. To abin da za mu tashi a kansa, idan Allah maɗaukakin sarki kai mu majalisinmu na gaba, su ne wani sashe na misalai dangane da al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ko kuma cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma waɗanda kafafunsu suka goce na banza, yadda suka yi ta amfani da ƙarya su dauko ƙarya anan su dauko gaskiya anan sai su gwama su. To wasu guraren Ubangiji ya ankarar da mu. Idan mun zo a majalisin mu na gaba za mu duba wannan, saboda ƙuryar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muka yi Allah karɓa daga gare mu, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wani wanda ke fama da jinya kowace kala ce, kowace iri ce, Ubangiji ka yaye masa jinyarsa. Masu bukatu a cikinmu, Ubangiji ka san bukatunsu, ka biya musu bukatunsu. Waɗanda suke da matsaloli ko damuwoyi, Ubangiji ka sani, ka yaye musu. Allah ka datar da mu da datarwarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha انت وليها مولاها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.